This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da 60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da Dadol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro, tare da fatan kun tashi lafiya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da
Usman Kabara, sannan kuma ga kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa kasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike akan mayakan ƴan Boko Haram. Jami'an kasar Afghanistan sun ce akalla ƴan sandan tsaron kan iyaka guda 22 da mayakan kungiyar Taliban guda 35 ne suka mutu. Jami'an rundunar sojojin Amurka da Rasha sun bayyana cewa sun kammala haduwa ta tattaunawa karo na uku don fayyace dokoki da ka'idojin sararin samaniyar Syria.
To, bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Alhamis, za mu gabatar da filin domin iyali. Haka kuma,
duk da amincewa da ministoci 18 a cikin 37, akwai mutane da dama da suka kawo ƙorafe-ƙorafensu.
Sai
Sufeto Janar ‘yan sandan Najeriya Mr. Solomon Arasi ke bayyana cewar rundunarsa ta yi nasarar damke mutane 5 da suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayya.
Daga banna kuma,
hukumar samar da agajin gaggawa ta NEMA ta ce an kawo ƙarshen matsalolin nan na cututtuka da suka ɓarke a wasu sansanin ‘yan gudun hijira.
Sai kuma kudancin Najeriya.
Gwamnatin jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da ci gaba da gina wani katafaren filin jirgin sama a jihar.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa kasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike akan mayakan ƴan Boko Haram. Obama ya sanar da haka ne a wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisun dattawa da ta wakilai a Amurka a jiya Laraba. Takardar bata ambaci sunan Boko Haram ba, amma kakakin fadar shugaban ƙasar Amurka ɗin Josh Ernest ya ce manufar yunkurin kenan na hana yaduwar ƴan ta'addar na Najeriya da wasu ƙungiyoyi masu zafafan ra'ayi. Ƙungiyar Boko Haram dai na ci gaba da ayyukan ta'addancinsu a Kamaru ta kan iyakar ƙasar da ainihin ƙasarsu ta Najeriya tushen ‘yan ƙungiyar. Shugaba Obama ya ce kimanin jami'an soji guda 90 ne suka nufi ƙasar ta Kamaru a ranar Litinin, wasu kuma za su bi bayansu don aiwatar da shawagi da bincike na ƙwararru na leƙen asiri. Sannan ana sa ran sojojin za su yi kai guda 300 a nan gaba.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce akalla ‘yan sandan tsaron kan iyaka guda 22 da mayakan ƙungiyar Taliban 35 ne suka mutu a wata mummunar arangamar da ta ɓarke a yankin Helmand da ke kudancin ƙasar. Haka kuma jami'ai sun ce jami'an tsaron Afghanistan da dama ne suka jikkata a wasu faɗace-faɗacen a gundumar Nawaz, inda watanni biyu kenan da ‘yan Taliban ke riƙe da wajen. Har ila yau mayakan sa kan sun kuma kwace ikon muhimman wurare na gundumar Musa Kala da ke yankin na Helmand. Wannan na faruwa ne bayan da jami'ai ke ikirarin sun fatattaki ‘yan Taliban daga yankin. ‘Yan Taliban ɗin dai sun kasa iya jurewa wajen kare inda suka kwace ikon sa na tsawon lokaci. A ranar Talata ma suka ba da sanarwa janyewa gaba ɗaya daga birnin Kunduz da ke arewacin ƙasar, wajen da suka kwace ikon sa na tsawon wasu kwanaki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an rundunar sojojin Amurka da ta Rasha sun kammala haduwar tattaunawa karo na uku don fayyace dokoki da ka'idojin sararin samaniyar Syria domin samun daidaiton fahimtar dokokin salama wajen aiwatar da ayyukansu da nufin gujewa hatsarin karon batar da ba a yi niyya ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an sami ci gaba da taron tattaunawar da ya gudana ta hanyar sadarwar bidiyo ta intanet a jiya Laraba, wanda tattaunawar ta maida hankali ne kacokan a game da matakan kare lafiya wajen kaucewa arangama. Ma'aikatar tsaron Rasha ma ta sanar da cewa taron ya maida hankali ne wajen fidda daftarin matsayarsu a nan gaba. Dukan bangarorin kasashen guda biyu sun yarda da cewa an yi tattaunawar bisa kwarewar aiki sannan kuma gab ake da cimma yarjejeniya.
Za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun Burkina Faso da ya samu jinkiri a sakamakon juyin mulkin da bai yi karko ba. An shirya aiwatar da zaben a ranar 20 ga watan Nuwamban bana idan Allah ya kai mu. Zaben da ake kallo a matsayin babban matakin dorewa ta farkin mulkin demokradiyya a kasar ta Afrika ta Yamma. A da dai an shirya yin zaben ne a ranar 11 ga watan nan da muke ciki, amma hakan ya faskara saboda juyin mulkin da wasu sojoji masu biyayya ga tsohon hambararren shugaban kasar Blaise Compaoré suka shirya amma kuma bai yi karko ba. An fara hambarar da tsohon shugaba Blaise Compaoré ne a wani buri a bara bayan ya shafe shekaru 27 yana mulkin kasar. An kakkama na hannun damarsa da bisa alaka da juyin mulkin da aka yi a kwanan nan. A yayin da aka bayyana ranar yin zaɓe a Burkina Faso a kasar Guinea, babban ɗan takarar jam'iyyar adawa na shugabancin kasar Tello Diallo Diallo ne ya janye daga takarar bisa abin da ta kira magudin zaben gwamnatin kasar a zaben na shugaban kasa. Jiya Laraba, Diallo na jam'iyyar Union for the Democratic Forces of Guinea ne ya bayyana haka, ya ce ba zai yarda da sakamakon zaben ba. Dama tuni sauran 'yan takarar shugabancin kasar suka janye wa zaɓuɓɓukan da aka yi ko za a yi. Shugaba Kwande dai yana takara ne a karo na biyu. An kuma zaɓe shi karon farko a shekara ta 2010 a zaben kasar na kashin kanta a karon farko tun bayan samun 'yancin kai shekaru 57 da suka shige. Jami'an jakadancin yammacin duniya sun faɗa cewa akwai matsaloli a rumfunan zaɓe a ranar Lahadi da kuma rikicin da ya kashe akalla mutane uku kafin zaɓen. Labarin duniya kenan kuka gama ji. To za mu fara da wannan rahoto da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko daga Abuja akan batun tantance ministoci da majalisar dattijai ta yi ajiya.
Will the Senate confirm the nomination of Alhaji Lai Mohammed as a minister of the government of the Federal Republic of Nigeria? Those in favor say aye. Those against say nay.
Yadda majalisa ta amince da ministoci 18 kenan cikin 21 da shugaban kasa ya aika musu, sai dai kafin amincewa da ministocin, shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan sanarwa da ya karanta wata wasiƙa da shugaba Buhari ya aika wa majalisar.
I write to withdraw the nomination of Honorable Ahmed Musa Ibeto, earlier submitted for confirmation as Minister of the Federal Republic.
Saraki ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya janye sunan ɗaya daga cikin mutanen da ya bada sunayensu a matsayin ministoci, kuma shine tsohon mataimakin gwamnan jihar Neja, Alhaji Ahmed Ibeto, amma dai bai bada hujjanci da sunan ba. Duk da amincewa da ministoci 18 a cikin 37, akwai mutane da dama da suka kawo ƙorafe-ƙorafensu. Da farko ga Imrana Wadanas, shugaban kungiyar haɓaka matasan Arewa.
Kullum abin da muke ɗauka, sanda duk aka ce za a ɗauki mutum biyar, to kamata ya yi a ce akwai matashi guda biyu, domin duk fafutukar da aka yi, duk kwaranniyar da aka yi, duk gwagwarmayar da aka yi matasa suka yi ta. Mu ne za mu waye gari cewa dama abubuwan yi auren ba yawa ke gare su ba. Ƙasar nan ita muka sa gaba saboda muke ganin muke da rayuwa, muke da sauran lokaci, mu muke ganin cewa za mu zama manyan gobe. Mu ya kamata a jagorantar, idan aka jagorantar da mu ma sai mu jagorantar na bayanmu. To amma an kawo tsahi. Akwai wanda ya yi minista tun ba ma tun Obasanjo ba, tun lokacin Shagari, kuma yau an ƙara dawo da shi a matsayin minista, to me zai yi?
Sai 'yan asalin birnin tarayya wanda Shagari Somna ya wakilta.
Muna gan kaman za a turo mana suna ɗaya at least daga Abuja a ce wai shi ma zai zama ɗan minista, amma da muka gan duka sunayen da aka kira a Senate bamu gan ko suna ɗaya daga Abuja ba, shi ɗin ne ya sa muka da muka ce mu bamu yarda da cutan da ake mana Abuja ba. So muna son at least a dan bamu ministerial candidate guda ɗaya kaman duk sauran jihohin Najeriya.
Irin wannan korafin ne ya hana majalisar tantance tsohon gwamnan jihar Rivers Chibike Amechi domin kwamitin da'a da korafe-korafen jama'a a majalisar dattawa wadda ke karkashin jagorancin Sanata Sam Anyawu ta ce bata kammala aiki akan nasa korafin ba abin da ya kawo aka jinkirta tantance shi sai makon gobe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai muna Abuja domin shi kuma wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya halarci wani taron ƴan jarida da Inspector General ƴan sandan Nigeria ya yi bayanin cewa
in arresting 5 of the 8-man gang that participated in the crime.
Sufeto General ƴan sandan Nigeria kenan, Mr. Solomon Arasi, ke bayyana cewa rundunar sa ta nasarar damke mutane biyar cikin takwas da suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayya Chief Olufalaye. Wannan kalamai na shugaban ƴan sandan Nigeria na zuwa ne awa 24 kacal bayan da ita ma hukumar tsaron farin kaya ta DSS da ta ce ta damke wasu mutanen daban bisa zargin aikata wannan laifi na garkuwa da Olufalaye. Yayin da ƴan sandan ke cewa sun damke nasu ne a jihohin Niger, Ekiti da Ondo, ita kuma hukumar tsaron farin kaya ta DSS cewa take ta damke nata ne a jihar Kogi. Na tambayi kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya uwar gida Olabisi Alofekolawole cewar shin ko hukumomin tsaron biyu ba sa aiki tare cikin haɗin kai, sai ta ce
I can only comment on the people that the police arrested.
Zan yi magana ne kawai akan mutanen da ƴan sanda muka kama. Na sake jefa mata tambayar cewar ko hakan ba ta jin na nufin akwai rashin fahimta tsakanin hukumomin tsaron guda biyu.
The Inspector General of Police got in touch with the DSS.
Sufeto General ƴan sandan Najeriya na tuntubar hukumar tsaron farin kaya ta DSS da su bashi waɗanda suka damge ɗin domin a kai su kotu tare.
To charge them all together to court.
To shin idan DSS ɗin ba su ba ku waɗanda suka kama ɗin ba, ya za a yi kenan? Sai kakakin ƴan sandan ta ce
the police will go ahead charge the ones in police custody.
ƴan sanda za su gabatar da nasu a gaban kotu. Duk kokarin da nayi don jin ta bakin hukumar DSS bai nasara ba. Dr. Muhammad Elnur Dongel, kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Ba fahimta tsakanin ƴan tsaro masu police da kuma SS din. Amma police ya ce ya kawo mutane daban, SS kace suna magana daban, kenan ba tabbatar da mutum na kama ba. Ya kamata a zauna a duba al'amarin security na Najeriya don wasu suna faɗa don su burge ni. Al'amari na ba neman burgewa, ana neman gaskiya ne.
Malam Hassan Gimba Ahmed, wani ɗan jarida ne a Najeriya.
Wannan abun yana da ban al'ajabi domin idan ka duba za ka ga kan cewa bayan ma wayannan sun kawo mutane daban, wancan sun kawo mutane daban, su ƴan sanda sun fito sun ce su suka je suka kwato shi, amma shi kuma ya ce a'a sai da ya biya diya sannan aka sake shi. Ya kamata gwamnatin Jenar Muhammadu Buhari ta sa a yi bincike sosai a irin wannan abu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Su suna ce ma gwamna ya wuce, ya wuce, kar ya saurare mu. Duka mu fauya ne jalite. Ya za a ce ba za su ce gwamna ya saurare mu, mu ji magana, ya ji magana mu ba. Ba a tausayin talakawa ne.
Muna ta neman kaina za mu ganka, ba mu ganinka. Abin da za mu gaya maka wannan saƙo ne zuwa ga duniya su ji. Ka taimake mu kai ma ka ji tsoron Allah, ba cin mutuncin wani bane, ba zagi bane. Gwamnatin Niger ta yaudare mu, iya yaudara.
Me ya zafi haka? Za ku ji bayani a shirinmu na karfe 8 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa wakilin sashen Hausa a jihar Borno Haruna Dauda Biyu ya aiko da rahoton cewa hukumar ba da agajin gaggawa da ake cewa NEMA a takaice ta ce an kawo ƙarshen cututtukan da suka barke a wasu sansanonin ƴan gudun hijira.
Shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta NEMA na shiyar arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Kanar ya shaida manema labari a wani taron da suke gudanarwa na masu ruwa da tsaki.
An samu barkewar cututtuka guda biyu. Daya an samu barkewar kwalara wanda ta fara daga Sandake Yarimi ko kuma daga cikin kusa da Sandake Yarimi ta shiga kam din, kuma aka samu har rasuwar rayuka daga cikin sa. To amma da ikon Allah akwai ƴan majalisar ɗinkin duniya wanda suke kula da harkar lafiya da kuma ita primary health care na Borno federal na kasa da kuma mu kanmu aka hadu gaba daya aka dunkuma wannan aikin alhamdulillah yanzu wannan abin ya tsaya
Alhaji Kanara yace waɗannan matsalolin yaruwar cututtuka da bayar sana saba da ƴan gurin hijira da ke shigowa cikin garin Maiduguri musamman ma waɗanda ke fitowa daga wasu kasashen ƙetare
wannan mutanen da suke shigowa ƙasar suna shigowa ne daga bakin border na Kamaruwar suna daga cikin Kamaru ne amma suna cikin kurmugun jaji wanda ba sa samun abubuwa kamar na rigakafi allurorin rigakafi ga yayan su to daga cikin su ne muka samu irin wayannan shi da measles ya wanda aka fara musu wannan magani kuma alhamdulillah shi ma dama kamar mutum 24 ne kuma an tsayar
to ko banda wannan batun barkewar cututtuka waɗannan sansani
akwai matsaloli da yawa wanda yake kula da mutum kan dole ba zai rabu da matsala ba kuma ana kokari ga an shawo kan yanzu kaman alal misali bayan gida zai iya cika a cikin sati biyu wanda kan daya akwai bayan gida kaman 100-150 wani 100 amma zai duka za su cika a sati to wayanda suke aikin kwashe shi yakan kure musu ba su gama kan daya ba wani kan ya ci saboda haka zaka ga kan cewa wannan irin wayannan abubuwan suna amma duk da haka ana daukan ma'aikata na waje wanda kamfaninnuka wanda suke wannan aikin suna taimakawa dan wannan yan gudun hijira a cikin Maiduguri kawai wajen miliyan 1,500
a wanda suka shigo kwanakin nan
sun kai 4,600 da wani abu
cikin wata daya kenan
cikin wata daya
wannan taruri ya tabo ba so sake bude makarantu da aka rufe wanda kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Comrade Musa Ino Kubo yace cikin wannan wata na October ne za a sake bude wannan makarantu
muna iya kokarin mu gani cewa duka wayanda suka samu matsala daga wurare da dama da aka aje su a makarantunmu musama musu wasu wurare inda za a maida su domin ba zai yiwu ya kasance ana karantarwa kuma wayannan mutanen nan suna gurin ba za a samu matsala kuma mun yi iya kokarinmu mun gano wuraren da za mu maida su muna ba da tabbacin kuma cewa duk inda za mu maida wayannan mutanen ba zai kasance ƙasa da inda suka bari ba ina nufin dole ne zai kasance akwai ruwa abinci kamar yadda ake basu a makarantun nan haka kuma akwai wadataccen tsaro a duk inda za mu kai su
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Mun gode Haruna daga can kudu maso yammacin Najeriya kuma gwamnatin jihar Ekiti ta bada umarnin dakatar da gina wani katafaren filin sauka jiragen sama kamar yadda wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko da rahoto
An dakatar da aikin ne domin tantancewa da kuma biyan diyya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonakin su sakataren gwamnatin ya musanta cewa an kirkiro wannan aiki na gina filin jirgin sama ne domin a wawure dukiyar al'umar jihar jama'a da dama ne da yake suka game da matakan da wasu jihohi a Najeriya ke dauka na gina filayen jiragen sama Alhaji Ado Dansudu shugaban al'umar arewacin Najeriya ne da ke zaune a yammacin Najeriya kuma daya daga cikin wayanda ke adawa da gine-ginen filayen jiragen sama da ake yi yanzu haka musamman bade a wannan yanki na kudancin Najeriya
amma wannan abin ta kai shine kuma babban abin bakin ciki ne yanda zaka ga kawai an je ta gina ainihin bata shiga ba idan jihohi za su yi wani abu makamancin wannan ya kamata su yi abin da zai kawo wa jihar a san cewa in an yi wannan to akwai riba to idan ko abu ne mai riba in gaskiya ne su ga to ƴan kasuwa mana su gina su sai amfani da shi in gaskiya ne na ga su ma sun san abin da suke yi ba riba ba wani abu bane saboda irin almundahana da kuma irin dan alfanu da lagwadar da ake samu wajen ba da kongida ake kirkiro waɗansu ayyuka waɗannan ma ba za su amfani talakawa ba
sai dai kuma a cewar shugaban hukumar kula da filayen jiragen sama na ƙasa injiniya Salidu Nama ko kadan gina filayen jiragen sama ba hasara bane ga irin waɗannan jihohi
kamar yadda na ga maka wato shi filin jirgin sama yana da amfani yakan iya jawo kudade don yanzu in baka da filin jirgin sama ba yadda za a yi mutanen kasashen waje su zo maka na ɗaya kenan in suka zo za su zo da kudin su ne su yi wasu abubuwa wanda ba a filin ba lalle a filin jirgin sama za a yi ba in sun fita wajen filin jirgin sama akwai abubuwan da za su yi amma idan ba filin jirgin sama kaga ba za su zo ba saboda haka shi filin jirgin sama yakan jawo mutane yakan jawo ma'adinai, yakan jawo abubuwa da yawa da zai jawo ma state din in suka yi filin jirgin sama. Amma ita kanta filin jirgin sama in ka aje ta akan cewa a kai shi ne don ka samu kuɗi, ba za ka samu kuɗi ba, sai dai idan zai amfani wasu, sa'annan daga nan ne kuma waɗannan din suka samu kuɗi, kaga filin jirgin sama ya amfani state din kenan.
A wannan makon ne dai aka bada labarin mutuwan wani manomin waron manja mai suna Tijani Hakim a jihar ta Ikiti a lokacin da katafiloli suka fara aiki a gonansa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Nigeria.
A shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne lokaci yayi da Grace Abdu za ta gabatar da domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baroki ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 11 ga watan Oktoba a zaman ranar ‘ya’ya mata ta duniya, ranar da ake janyo hankali kan abin da ya shafi rayuwarsu. Wakilinmu Babangida Jibrin ya yi nazarin wannan batun ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Kididdiga na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa kimanin ƙananan yara maza da mata biliyan 2 ne 'yan shekaru 10 zuwa 24 ake da su a duniya baki ɗaya, a yanda kuma akasarinsu suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Daga cikin wannan adadi dai kimanin matasa miliyan 900 mata ne. Al'amarin da kuma ya sa Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 11 ga kowane watan Oktoba domin bikin karrama yara mata 'yan shekaru 10 zuwa 19 da haihuwa. Bincike dai ya nuna cewa yara mata su ne suka fi fuskantar matsaloli a lokacin da suke girma, inda suke fuskantar matsaloli daban-daban, kama daga fyaɗe da kuma nuna fifiko ga yara maza a maimakon mata a gidaje. Bikin da bana dai ya zo ne a Najeriya a lokacin da ake jimamin sace wasu 'yan mata fiye da 200 na garin Chibok da ke jihar Borno, wanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi. Bayan haka kuma matan na fuskantar matsaloli irin na fyaɗe a tsakanin al'umma. Wannan dai ma ya sa wasu ƙungiyoyin mata a nan jihar Lagos suka shirya taruka domin koya wa yara mata yanda za su kare kansu a lokacin da suke fuskantar masu neman yi musu fyaɗe. Ga dai abinda ɗaya daga cikin irin waɗannan yara mata ke cewa a wurin koyon wannan faɗa da aka fi sani da suna kareti.
I like self-defense, how to defend myself in case of anything, how to use my hands, my skill, how to make sure my brain works always. So I was able to learn things like.
An koya mini yanda zan ba da kariya ga kaina tare da amfani da hannaye na da sauran gaɓoɓi na domin hana duk wani wanda ke neman yin fyaɗe samun nasara a kaina.
Ita ma wakiliyarmu Zainab Babaji ta hira da waɗansu masu ruwa da tsaki da ke ba da ƙarfi wajen kare haƙƙoƙin 'ya'ya mata. Dr. Joy Chuaibu, likita ce a asibitin koyarwa na Jami'ar Birmingham da ke Jos, ta yi tsokaci kan wannan batu.
Akwai damuwa da yawa da muke gani. Yawancin lokaci mu, especially a nan Africa, ba mu ba yara mata daraja, ba a sa su a makarantu, ba ma ba su kuma tarbiyyar da ya kamata. Ana gani kaman su kawai su tashi su yi taimako a gida. So saboda haka sai yara su tashi ba a musu tarbiyyar da ya kamata, ba su da karatun da ya kamata, sai su sami kansu a cikin wahala, ba su da sana'a, ba su samun aiki, ba su taimakon kansu, sai mutanen da suke da abun da za su taimake su da shi kuma suna ɗaukan advantage of that su sa su cikin matsaloli da yawa. So in muka canja yanda muke tunani, ana iPhone yara ana ba su wannan daraja, su ma za su tashi su ga kansu da daraja, kuma in suka ga kansu da daraja muka ba su goyon baya da abubuwan da suke bukata, za su zama mutane a cikin al'umma kuma da za su iya yin abubuwan da they are gifted to do.
Madam Ladidi Ishaya, wacce ke zaune a nan birnin Jos, ta shawarci iyaye da al'umma da su kula da tarbiyyar ƴaƴansu.
Sai kaga an haifi ƴaƴa dai amma kawai dai suna girma ne hakan nan kawai. Ko uwa tana gida amma ba ta kula, tana sanin yaya ƴarta take, ta yi wanka, ta tsaftace jikinta ne, a'a. Sannan al'umma ma tana nan yadda da ake kula a ce yaro ya je anguwa ko iyaye ba sa nan an sa ido, yanzu ba a wannan.
To kina ganin kaman yaya za a sa
iyaye ya kamata mu rika kula muna gani. Wani lokacin ma kaman matsalar fyaɗe zaka ga dan uwa ne naka na kurkusa. Kai wasu ma ƴaƴan akwai wanda iyayensu maza ne ko mata suke musu fyaɗe. Saboda haka kina uwa ko kana uba ka ilmantar da ƴarka cewa jikinki din nan fa akwai wurin tsiraici. Akwai wani bangare da ya kamata karwa ne ya taba. Kai ko kai uba kana da ƴabe kamata a ce ta kai wasu shekaru kana ko taba tsiraicin ta ba, taimake su yadda za su yi farin ciki ko za su samu saukin yi mana bayani in ana musguna musu.
Wata da ta bukacin saka ya sunanta ta bayyana min cewa ta fuskanci tsangwama a lokacin da ta sami juna biyu kafin ta yi aure.
Akwai gori, akwai ana kallon ka kaman kai kafi laifi fiye da sauran mutane, you know, dan aka zo lokacin aure. It wasn't even still easy for me. Kin gan kowa ana kalla ya saka aure mace mai yaro a gida.
Shugaban kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau, Ladi Madaki, ita ce suna iyakar kokarinsu wajen tabbatar da an hukunta duk wanda aka samu da cin zarafin yara mata.
Kamar ya fuskanci fyaɗe, mukan je kotu, wannan ya zama criminal, abinda yake ce ba a sasanta shi. Dole ne wanda ya wannan laifin yi an bi wannan matakan, an sami wannan mutumin da ya wannan abun ya samu hukuncin kasa. Sannan kuma ana samu waɗansu kungiyoyi za a iya kai ta asibiti, za a lura da ita, kuma akwai irin abun da zai faru da ita wanda mu idanuwa ka bai gane ba, kuma zai sa ya hana ta cin gaba. Abun da muke yi shine kare yancin ƴaƴan mata a kotu.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu Zainab Babaji da kuma baban gida Jibrin da suka taimaka wajen ganin nasarar shirin, zan alheri ke yi wa illahirin ƴaƴa mata a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Sojojin Isra'ila sun harbe wasu mahara da wuka su biyu a daidai wannan lokaci da ake fama da kai harin suka da wuka da harbi akan fararen hula da sojoji Yahuda a birnin Kudus. A harin farko a jiya Laraba, 'yan sanda sun harbe wani mai kokarin sukar jami'in tsaro a wajen mashigar tsohon birnin na Kudus ba tare da wani Yahudi ya ji rauni ba. Daya mutumin kuma da 'yan sanda suka bayyana da sunan ɗan ta'adda sun ce ya soki wata mace ce kusa da tashar hawa motar bus, ya kuma yi kokarin shiga wata motar amma kafin nan aka harbe shi har lahira. Wannan rikici dai na faruwa ne a daidai lokacin nan da Isra'ila ke jigilar kai sojoji zuwa birane saboda su taya 'yan sanda shawo kan lamarin, wanda hakan yake daɗa da ƙurar rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Kasar Benin ta ayyana mako guda na zaman makokin tsohon shugaban kasar Mathieu Kekereku, wanda ya yi mutu a jiya Laraba, yana ɗan shekaru 82 a duniya. Ba dai bayanin sanadiyar mutuwar tasa. Kereku dai ya sami horon soja ne a Faransa, daga baya koma kasarsa a matsayin babban jami'in soja.
To a gaishe ka masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah kai mu, misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya. Muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.